نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا أين هم واتو تلاتين غواتن بكوي هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرن مكة زوا مدينة نادي هكرا دبو ليا دا دلي هدو دا أربعين دبيو واندي زو دي دي دا أين هم واتو هدو كوشا هدو غواتن أكو أجرغوريان كالندا دبو بيو da 20 daidai wannan shine kaset dinmu na 18 daga cikin jerin giyar karatutukan littafin fannu ta'amul bainaz zawjayn na fadilati sheikh al-qari al-mujawwid muhammad siddiq al-minshawi Allahu yarhamuhu Allah ya jikan al-imamu muhammad siddiq al-minshawi ya kai haske da rahama a kabarin shi idan jama'ar musulmi basu sha'afa ba basu manta ba mun kwana ababi dike magana akan tasattar ala uyubiha da kuma izhar mawaddataka laha izhar mawaddataka laha wato ka bayyanawa matarka irin kaunar da kake mata da irin son da kake mata ga wanda suke bibiyar littafi mun gama wannan babu mun gama shi zamu shiga babun gaba ko shawuri zawjatika nan ne zamu tashi eh to masha Allah mallan yake cewa shawir zawjatika kai shawara da matarka ki shawara da mijinki ya zamanto akwai shawara a tsakanin ma'aurata kada ya zama miji yana yin abubuwa a rayuwarsa baya shawara da matar shi ko matan shi daga cikin matsalar da yau aka samu an samu matsala wasu suna cewa wai ba a shawari da mata kuma sun ginu ne a ƙarƙashin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ma ra'aytu minna qisati aqlin wa dinin adhhaba li lubbi ahadikum minhunna aw kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallama ban taba ganin mutanen da suke da nakasu a cikin hankalin su da addinin su ba sannan kuma suka iya wasa da hankalin mai hankali kamar mata ba inji manzon Allah har wata mata take tambaya manu qusanu aqlina wa manu qusanu dinuna meye ya rage mana hankali kuma meye ya rage mana addini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa amma nuqsanu aqliha amma abin da yake nuna wato mace tana da tawaya cikin hankalinta fa shahadatul mar'ataini ta'dilu shahadatul rajuli wato idan mace za ta yi shaida to sai an hada guda biyu in kuwa namiji ne in an samu mutum daya ya isa ya zama shaida ma'ana idan za a yi shaida yanzu in an ce a zo da shaidu guda hudu to idan dukan su mata ne to sai an zo da guda takwas an gane maganar da kiyo ko Allah madaukakin sarki ya faɗi hikimar hakan a cikin suratul baqara da yake cewa anta billa ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra saboda kar daya ta manta sai daya ta tunatar da daya wato daga cikin tawayar da mata suke da shi shine tunanin su yana da gajarta kware da gaske bai cika harbawa ya ainihin wato kai zuwa ga wani guri ba amma wannan fa ba ga kowace mace bane sai dai a ce waɗanda tunanin su yake da gajartar sun fi yawa amma akan samu mata masu kaifin tunani masu kaifin nazari masu kaifin basira masu hangen nesa masu ba da shawara kuma ta yi aiki nan gaba kaɗan za mu zo mu ji haka daga cikin matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wata ta ba da shawara kuma shawarar ta yi aiki kun gane maganar da kiyo ko so condemning din mata gaba daya a ce din mata ba su da hankali wannan kuskure ne kwarai da gaske lalle Allah ya bayyana haka annabi ya bayyana haka amma ba ana nufin gaba dayan su ba akwai masu cikakken hankali, akwai masu cikakkiyar tarbiyya, akwai masu cikakkiyar da'a, akwai wanda suke da ainihin wato sanin ya kamata cikin al'amuransu. Amma idan an ce da yawa daga cikin su suna da ɗabi'a na rahin cikakken hankali, wannan ba abun mamaki bane tunda Allah ya bayyana haka. So don haka gina kin yin shawara da mata a ƙarƙashin fahimtar cewa ai ba a shawara da su saboda shari'a ta ce ba su da cikakken hankali, wannan ba dalili bane. Inda a ce wannan dalili ne da manzon Allah bai yi shawara da matansa ba, kun gane magana da kyau ko? Amma da ya zama wannan wato ba dalili bane, sai aka samu annabi da kansa yakan yi shawara da su a cikin al'amuransa. Sai mala yake cewa la tahmish a dauru zawjatika fil hayatil asriya, karkarena rawar da matarka za ta taka a cikin rayuwarku wanda take mai ainihin wato dadi wajen gudanuwar aure. Tasharha watlub ra'ayaha fi ma yata'allaqu bi hayatikuma wastashirha, ka nemi shawararta. Watlub ra'ayaha, ka nemi meye ra'ayinta. Fi ma yata'allaqu bi hayatikuma, cikin abin da yake da alaka da rayuwarku kai da ita. An gane magana da kyau ko? Cikin abin da yake da alaka da ainihin wato rayuwarku. Don haka yake cewa fabishura, ta hanyar yin shawara ne da juna, tatayibu khatirata zawjatika, wato tunanin matarka zai zama ya tsarkaka, ya kuma tsaftatu daga dukkanin abin da zai iya zake masa na rashin sanin ya kamata. Watashuruha biqadriha, kuma za ta ainihin wato yi filin wannan gwargwadon abin da kake shawara da ita akan abin da za ka yi. Qala ta'ala, malin yace Allah ya ce wa amruhum shura bainahum, Allah madaukakin sarki ya siffanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da hi da sahabbai, da yake cewa wa amruhum shura bainahum, al'amarin annabi da hi da sahabbai shawara ne tsakaninsu. Yanzu ta inda za ku ƙara gane wannan, yanzu akwai wani mai cikakken sanin ya kamata da ya fi manzon Allah? Babu. Akwai wani mai sanin abin da ya dace ya yi a rayuwarsa ta addini da ta mu'amala da ya fi manzon Allah? Babu. Akwai wanda ya wadatu da iya ilimin da Allah ya bashi ba sai ya haɗa da na wani ba da ya fi manzon Allah? Babu. Amma tare da haka annabi Muhammadu yakan yi menene? Shawara da sahabbai wajen gudanar da al'amuran shi, tare da cewa shi yafi kowa cikakken hankali, shi yafi kowa cikakken sanin ya kamata, shi yafi kowa cikakken nazari, shi yafi kowa hangen nesa, shi yafi kowa ilimi, shi yafi kowa nazari, duk wani abin da dan adam yake gadara da shi na cikar kamala, to annabi Muhammadu ya ninka, ya sake ninkawa sau dubun dubata akan wannan mutumin, ko waye shi? Haka ne ko ba haka ba? To amma tare da haka Allah ya ce wa amruhum madha shura bainahum, shi yasa ma wannan ayar ta zo ne a cikin suratul shura, surar da take magana akan a dinga shawara akan duk abin da ya taso. Sura ce sukutun da guda Allah ya sauke ya sa mata suratul shura, surar shawara, surar shawarwari, tattaunawa, neman ra'ayin wanda kake tare da su wajen abin da zaka gudanar a rayuwarka. Amma sai ka ji mutum sai ya ce maka shi ya wadatu daga duk abin da yake da shi na ilimi da sanin ya kamata, don haka zai yi abin da ya ga dama. Har ta kai matakin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da wasu sahabbai waɗanda ashabu sirrihi ne, kamar Huzaifatu bin al-Yaman, ana masa take da sahibu sirri rasulillahi, ma'abocin sirrin manzon Allah. Idan magana ta kai nauyin da ba zai yi ta da wani ba, to sai ya kira shi sai ya gaya masa su tattauna da shi akan matsalar. Ma'ana a rayuwarka komai iliminka, komai sanin ya kamata ki, komai nazarinki ya zamto kina da shawara da wanda ke sama da ke. Idan a gidanku kiki, ya zamto kina da mahaifiyarki da ke shawara da ita. Amma yanzu saboda tsabar yadda 'yan matan zamani suka kai makura wajen jin kansu, ya kai hatta iyayensu wallahi ba sa shawara da su a cikin abin da za su yi. kuma idan da uwar zata gano wani abu mai kyau ta yi kokarin dora ta akai sai ta ki dauka shawara uwarta sai ta koma tana bin shawara kawarta yanzu da za a ce ga manema guda biyu wannan ita ne take ganin sa a matsayin ya dace da ita amma asali uwarta da ke tafi ta shekaru ta san me take yi ta gogi duniya ta ga me ke faruwa sai ta gane wannan bai dace da ita ba ga wanda ya dace da ita ina ne tabbatar muku idan ba Allah ne ya kiyaye ba da wahala ta dauki shawara uwarta din nan akan shawarar tata da ta kawarta wallahi za ta iya fifita shawarar kanta da shawarar kawarta akan shawarar uwarta to a karkashin wannan ne sai ki ga daga karshe kuma sai mas'ala ta zo ta dargaje miki da ke da mijin sai kuma ki rasa wa zaki kawo wa kuka wai a lokacin ne kuma da al'amura suka ci kurkude za ta zo ta yi shawara da uwar akan ya za a yi a warware mas'ala amma fa a lokacin da take kokarin nuna mata ga wanda ya dace da ita bata dauki shawarar ta ba ta mai da ita irin kwarijan mata din nan waɗanda they are outdated su ba su da tunani na zamani ba su san me duniya take ciki ba ita ne yar duniya tana hawa Facebook tana hawa Twitter tana chatting tana ganin abubuwa na duniya tana kallon arewa 24 tana kallon waye dan haka ita ta waye ita wise ce dan haka tunda ita wise ce to uwarta ba wise bace dan haka ba za ta yi shawara da ita ba wannan yana daga cikin matsalar da yau da yawa daga cikin mata suka afka saboda ratsala na rashin sanin ya kamata da al'amura waɗanda suka zo suka ci kurkudi to yanzu dai gashi annabi sallallahu alaihi wasallama aya ta 38 a cikin suratul shura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya siffanta hidhi da sahabbai da cewa wa amruhum shura bainakum a wani guri Allah madaukakin sarki umarni ya bawa manzon Allah yace wa shawirhum fil amri idan zaka yi al'amari ka nemi shawarar su wannan umarni ne daga Allah zuwa ga manzon Allah yace fa idza azamta fatawakkal ala Allah idan kuma kai yunkura zaka aiwatar da abin to ka dogara ga Allah wannan shine abin da ya kamata kowa ya sani duk abin da zaki ya zamanto kina da wata wacce kika gamsu da ita in dai mahaifiyarki tana raye to ita ce sahun farko idan ba ta raye babanki shine sahun farko idan ba sa raye duka ki duba a cikin dangin mahaifiyarki wasu waye suke raye kannan uwa kannan uba da sauransu in duk waɗannan ba sa nan to ina kina da addama ce babba kina da yaya babba namiji to ki nemi zama da su ki tattauna da su cewa ga abubuwan da suke kutasowa me shawarar su akai in duk waɗannan babu to anan ne ake dawowa sahun abokan arziki da kawayen arziki nan ma kuma sai kin lura da wacce ta san me take yi wanda kullun tana kokari ne abu Allah ayi abin da ya dace a rayuwa sai ki nemi shawarar ta idan duk wannan babu to anan ne duk wanda kika gani kin gamsu da hankalin shi koda babu kawance ko kuma zamantakewa ta yan uwantaka kina iya neman shawara a rayuwa dai kada mutun ya zamanto ba shi da abokin shawara yasa Hausawa suke cewa wanda ba shi da abokin shawara to shedan ne abokin shawarar shi ma'ana shi zai dinga dora ka akan abin da bai dace ba koda ko baka so ba ko baka sani ba sai ka je ka aikata saboda haka wannan yana daga cikin abu mai muhimmanci zamu zo mu ji nan gaba wa qad tashawara an-nabi sallallahu alaihi wasallama ma'a azwajihi annabi yayi shawarwari tare da matansa wa arada alaihinna mushkilatihi ya sha bujiro musu da mushkilolinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya bujiro da matsalarsa zuwa ga matan shi yace meye shawarar su in dai kai namiji ne na arziki to ka sani baka kai miji irin manzon Allah ba ko ba haka bane duk kasancewarka mutumin arziki baka kai irin manzon Allah ba duk kasancewarka mutumin nagari baka kai irin manzon Allah ba duk kasancewarka mai sanin ya kamata baka kai manzon Allah ba duk kasancewarka mai hangen nesa baka kai manzon Allah ba amma annabi Muhammadu yakan shawara da matan shi waye ne yace ba a shawara da mata sai dai in dama da ka tashi auren wata garmaho ka auro diga awan igiya kai da kanka ka san cewa ba ta da hankali to shikenan nan kuma ka kai ne ka jiyo amma idan ka tabbatar da cewa wacce ka auro din nan tana da hankali da nutsuwa, to me naka a ciki? Ai dama mai hankali ake shawara da shi, ko su waɗanda za ka yi shawara da su a wajen ba su da hankali kai shawara da su, ai da kai da su kun zama marasa hankali. To saboda haka wannan shi ne wa annabi ya sha bujuro da matsalolinsa zuwa ga matan shi. Fafi sulhul hudaybiya, a cikin sulhul hudaybiya, ai an san kissar sulhul hudaybiya ko? Wani sulhu ne da aka yi ma'a kuffari quraishin tare da kafiran quraishawa, kafiran makka, wanda suka ainihin wato aka rubuta sulhu na zalunci. Kuma wannan sulhu ne ya zama sanadiyar samun ɗaukakar addinin musulunci. Amma a zahirin sulhun yadda aka rubuta shi, an zalunci annabi da sahabbai, amma annabi ya yi haƙuri ya ce a rubuta sulhun a haka. Sahabbai ransu ya ɓaci, Umar kamar ya kai duka, saboda a zahiri gashi an zalunci musulmi, amma annabi ya ce a rubuta a haka ba matsala. Daga cikin sulhun, duk wanda ya taho daga garin Makka ya taho Madina ya ce zai musulunta gurin manzon Allah, annabi ya rubuta ya yadda zai mayar wa da kafiran Makka wannan mutumin. Kuma annabi ya ce ya yadda. Sannan duk mutumin kuma da ya shigo Makka daga Madina musulmi, to duk abin da ya same shi ba wanda za a tuhuma, annabi ya ce ya yadda, aka rubuta. Sayyidina Ali, lokacin da aka zo za a rubuta sulhun, Sayyidina Ali shine sakataren annabi Muhammad, ne rubuta masa takarda da wasiƙu da sulhu da kaza. Ya fallo takarda, sai ya ce me zan rubuta Rasulullah? Ya ce ka rubuta bismillahir rahmanir rahim. Ɗaya daga cikin kafiran Qurayshawa ya tsalle da kibenci, ya ce ai dama akan wannan muke ta taburza da kai, ai bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama, wannan ce ba mu yarda da ita ba, shi yasa ake ta wannan bala'i. Da haka indai za a rubuta wannan, to ba za a yi sulhun ba. Sai ya ce wa sayyidina Ali goge, sayyidina Ali ya ce wallahi ba zan goge ba. Ya ce ba ni na ce ka goge ba, in ji manzon Allah. Manzon Allah ya ce ba ni na ce ka goge ba, ya ce kai ne ya ce goge. Ya ce shi kenan, ya sa biro ya soki. Sai ya ce me za a rubuta? Sai ya ce ka rubuta hadha ma salaha Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'a kuffari Quraishi. Wannan shine sulhun da aka yi tsakanin annabi Muhammadu manzon Allah da kafiran Qurayshawa. Sai wani daga cikin wakilan Qurayshawa ya ƙara da karbanci, ya ce wallahi ba isa ba, ai ba mu yadda kai Rasulullahi ba ne, shi yasa muke rikici da kai, kai ba manzon Allah ba ne, mu ba mu yadda ba. Don haka in dai har mun yarda da cewa kai Rasulullahi ne, har ma za a rubuta ta a takardar sulhu, to me ya amfanin sulhun? Ai ba mu yarda ba ne, shi yasa ake rikici. Manzon Allah ya ce sayyidina Ali goge, ya ce ba zai goge ba. Ya ce na ce ka goge? Ya ce wallahi hannuna ba zai goge Rasulullahi ba, ni in goge Rasulullahi? Ya ce wallahi ba zan iya ba. To a nan ne annabi da ya ga, wato da ya ga sayyidina Ali ransa ya ɓaci, sai manzon Allah ya ce sayyidina Ali nuna min ina Rasulullahin take, domin annabiyul ummi, annabi ummiyi ne, abinda ake nufi da ummi wanda baya iya rubutu da hannunsa kuma baya iya karatu karantawa, amma tare da haka kuma ya fi duk masu ilimin duniya ilimi. Kun ji wata mu'ujiza ta manzon Allah, annabi ba zai ga rubutu haka ya karanta maka ba, shi ko ba zai iya sa biro haka ya rubuta maka ba, amma kuma in kana neman cikakken masani, in ka samu annabi Muhammadu ka gama jama'a. Mu kuma a ɗabi'armu sai ka iya rubutu, ka iya karatu ne, sannan ka zama mai ilimi ko? Amma in baka iya waɗannan abubuwan guda biyu ba, to tuburan jahiri ne kai, wannan amu kenan. Amma ga manzon Allah ɗaukaka ce da daraja. Shi yasa ma malamai suka ce hikimar da ta sa Allah ya sa annabi baya iya rubutu da hannun shi, baya iya karantawa, shine inda annabi ya iya rubutu da karatu, to kafirai za su riƙe wannan a matsayin lago, cewa ai duk abin da annabi yake zuwa yake fada wa mutane na wahayi zuwa yake yi ya rubuto shi da daddare ya zo ya gaya wa jama'a haka ne ko ba haka ba to sai ya zama shi bai ma iya rubutun ba balle karatu dan haka in ya zo ma da abu kai ka san dai ba daga gurin sa bane wani ne ya bashi waye wani shine Allah kuma Allah da kansa ya fada mana a cikin alqur'ani cewa annabi bai iya rubutu ba yace wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idhal lartabal mubtiluna wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin kafin a sauke maka qur'ani baka iya rubutu ba baka rubuta wannan littafi ko baka iya karantawa wala takhutuhu bi yaminika kuma baka rubuta shi da hannunka na dama idan lartabal mubtiluna ballantana mabarnata su yi shakka akan cewa wannan littafin ba daga gurin Allah yake ba daga gurin ka yake kun gane magana ashe kenan inda annabi yana rubutu yana karatu to da da zuwan qur'ani farkon abin da kafirai za su ce a kwararre kuma a rubutu kwararre a karatu ai wannan dare ɗaya kawai zai zauna rubuta shi ya fito wa mutane ya ce Allah ne ya turo shi to sai ya zama bai iya ba to kaga dole a yi daga gurin wa yake wannan littafi daga gurin Allah ina fata kun fahimci magana da haka sayyidina Ali manzo Allah ya ce nuna min ina rasulullahin take shine rasulullahin amma bai san ina aka rubuta rasulullahin ba sayyidina Ali ya nuna masa yace daga nan ne zuwa nan annabi ya sa alqalami yayi haka yace waqafa billahi shahida idan su ba su shaida cewa ni manzon Allah bane ko to ai Allah ya shaida kuma wasu daga cikin kafiran su ma sun shaida sun musulunta qul in kana min indillahi wa kafartum bihi yace wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi fa amana wastakbartum cikin suratul abunnan suratul ahqaf ko haka ne ma'ana in kun in an ce wannan littafi da gurin Allah yake amma ku kuka kafirce mishi to wanda yake mai bada shaida ya zo ya bada shaida cikin banu isra'il ya yadda da addini shine abdullahi dan salam kamar yadda in kika duba tafsirin qurtubi ko tafsirin ibnu kathir zaki ga cewa akan sa wannan aya ta sauka ina fata an fahimci magana so dan haka wannan shine abin da ya faru to me yafi kasance annabi sai ya soke to daga cikin sulhun kuma suka ce annabi yayi niyya ya zo yayi umra dan haka umra ba zai yi ta ba to shi kuma annabi yana da wata dabi'a yana cewa idastaqbaltu min amri mastadbartu idan na tunkara abu to bana ribas to amma yanzu annabi ya yarda a hakura da yin aikin menene umra kowa ya warware ihramin da ya taho da shi amma da sahabbai duk sun yi ihrami sun dauki niyya an yi wanka an sanya ihrami za a zo a shiga ai dawafi na menene na umra sannan aje ai sa'ayi sannan kuma ai aski da dai shauransu duk kowa yayi niyya to annabi sai ya ce a fasa duk sahabbai sai suka ce ba za a fasa ba wallahi ba a isa ba mutun ya ce mun zo mu da niyyar umra ya hana mu wallahi bai isa ba annabi ya ce ku warware suka ce ba za mu warware ba ku warware ba za mu warware ba ina so ku gane wannan cewa ba za mu warware din ba fa ba wai dabi'a ce ta kin magana da rahin ji irin na sahabbai ba domin ire-iren waɗannan matsalolin ne Audu Jabberi yake daukar su sai yake murda su da mummunar ma'ana sai yana fassara cewa sahabbai suna wa manzon Allah rashin kunya kun gane magana irin waɗannan matsalolin ne sai Audu Jabberi ya dauka sai ya murda ya ce to kun ji yanzu annabi ne yake cewa sahabbai su warware ihrami sun ce ba za su warware ba yanzu wannan ba rashin kunya bane wannan ba karan tsaye bane suke wa manzon Allah amma ni na tabbata cewa ko baka da ilimi ka san akwai matakin da idan mutun ya kai wajen kare maka mutuncinka kana iya hana saka shi abu yaki ko ka hana shi abu yaki hanuwa saboda ya kare ma mutunci ba dan saboda ya raina ka ba haka ne ko ba haka ba yanzu misali bari mu baku misali muna zauna a cikin karatun nan sai wani kawai yazo ya shigo masallacin nan yana zuwa bai tsaya ko ina ba sai yazo ya ci kwalata ya gaura mun mari tau yes ba karamin misali ne sai da ce malam me ya faru sai ruga min ashar ka ci kaza kazan ka malam albani wayi wa ya ƙara gaura min mari na tabbata wallahi ko ni ban dau wani mataki akan sa ba sun ku za su yi kukan kura haka ne ko ba haka ba su duro kan shi a daidai lokacin da suka yi kukan kuran nan ko kukan zaki suka yi kan shi in nace a ku dakata ku rabu da shi sai kuka ce a wallahi ba zai yi mu bar shi ba mala haka kawai a gaban mu yazo ya mammare ka wallahi ba zai yi ba wannan rashin kunya kuka yi mun ko kuma a kokari ne wajen kare min mutunci na to wannan misalin kadai ya isa in dai ba ibnu da kikil idi ne kai ba ko ba haka bane in dai kai ba ya kamata ka fahimci wannan misalin to wannan shine abin da ya faru da sahabbai abu ne aka zo aka yi wanda an zalunci musulunci an zalunci annabi annabi kuma ya yadda ya ce a je a hakan ba matsala su kuma suka ce ba zai yiwu ba kun ga wannan ba rashin kunya bane kokari ne wajen kare mutuncin manzon Allah dan haka annabi ya ce kowa ya warware ihramin sai ya hakura da aikin umran nan mu koma madina suka ce sam ba zai yiwu ba kun ina fata kuna fahimtar magana to shine Allah zai bamu malam zai bamu labarin yadda abin ya faru a wannan lokaci da suka yi su warware fi sulhul hudaybiya asulhul hudaybiya lamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wa nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallama min qadiyatil kitab al muahada lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kammala maganar rubuta wannan sulhu na alkawari da aka yi qala li ashabihi sai ya ce wa sahabbansa qumu ku tashi fanharu ku je ku yanka abunan dinku sun mahlaqu ku je ku yi aski an gane ko a bar magana shiga ai aikin haji ko aikin umra duk a bari a bari qala yace fa wallahi ma qama minhum rajulun duk cikin sahabbai ba wanda ya tahi yaje yayi aski ba wanda ya tahi yaje yayi yanka hatta qala zalika thalatha marratin har sanda annabi ya maimaita haka har sau nawa sau uku falamma lam yakun minhum ahadun lokacin da ya zama ba wanda ya tahi ya aikata abinda annabi ya saka shi dakhala ala ummu salama sai annabi ya shiga gurin ummu salama matar manzon Allah radiyallahu anha Allah ya kara ummu salama yarda fa zakara laha malaki minan nasi sai annabi ya karanta mata abinda mutanen sa suka yi mishi mana ya ce musu kowa ya tahi ya je ya yanka ya kuma ya aski a bar maganar shiga garin makka a koma gida sun ki fa qalat ummu salama sai ummu salama tace ya nabiyallahi ya kai annabin Allah atuhibbu zalika kana so su yi aikata abinda ka saka su domin su sun ki ne saboda kare mutuncin annabi ya za a yi mun dauko mun koro hadaya mun yi waye duka mun zo za mu shiga za mu sauke umra sannan mu je mu zarce magana aikin haji sannan ka ce ba za a yi ba ba zai yiwu ba su suna kokarin kare mutuncin annabi cewa bai kamata a yi wa annabi haka ba to da suka yi sai je gurin ummu salama to muhallin shahid kafin mu je gaba shine yanzu kun ga annabi yayi shawara da wace ce da matarsa to waye ne yace ba a shawara da mata idan annabi zai shawara da matar shi kuma wannan yake nuna mas'ala ma muhimmiya annabi yayi shawara da ita ce mas'alar addini wanda tafi kowace matsala tafi matsalar kasuwanci tafi matsalar zamantakewa ta komai tafi shi amma annabi ya nemi shawara da ita kar ku manta fa a cikin taron akwai Abubakar akwai Umar manyan abokan annabi Muhammad amma bai kira su yace ku zo mai shawara ba sai ya shiga cikin gida ma'ana cikin ɗakin matar shi sai yace me ne abin yi ga abin da ya faru tsakanin na da sahabbaina me ya abin yi sai tace masa kana so su aikata abin da ka saka su sai yace na'am sai tace ukhrij kai ka fita thumma la tatakallam ahadan kar kai kowa magana minhum daga cikin su kalima kar ka ce musu komai hatta tanhara har kai sai ka yanka hadayarka tanhara budunaka har sai ka yanka raƙumarka watad'u halikaka fayukhlikuka ka kira mai maka aski yazo yi maka aski kawai ka rabu da su kar kai kowa magana ina fata kuna fahimtar magana faqama sai annabi ya miƙe ya fita wa fa'ala ma asharat bihi zawjatuhu ummul mu'minina ummu salamata sai ya aikata abin da matarsa uwar mu'minai ummu salama ta bashi shawara
falamma ra'a ashabahu dhalika, lokacin da sahabban shi suka ga ya aikata haka, qamu sai su ma suka miƙe, fanaharu sai suka yanka menene dabbobin su, hadayoyin su da suka koro, wa akhadha ba'dhum yahliqu ko yahluqu ra's ba'dhin, wasun su sai suka dinga yi wa junan su aski, wannan sai ya ce wani in ka gama ga rezar nima ko ga askar aske mu, wani in ka gama nima aske mun, barin aske ma in na gama he ka aske mun nima, kowa sai dinga yi wa dan uwansa aski. Yanzu kun ga tunda sun ga annabi da kansa ya warware tasa haka ne, to yanzu dolan kowa ya tahi ya me ya warware, amma da ya musu magana sun ki. Da ya shiga gurin Ummu Salama ya nemi shawara ta, he tace ga shawara, shi ya fara warwarewa kar yi wa kowa magana ya ga me za su yi, kuma hakan ta faru. Yana yin haka sai kowa ya tashi ya aikata abinda annabin ya aikata, kun ga daga nan sai matsalar ta kare. To wannan kadan kenan daga cikin ma'anar ana shawara da menene da mata. Na fata kuna fahimtar magana, ana shawara da mata, kuma sukan ba da shawara mai kyau a cikin al'amuran rayuwa da addini da mu'amala da zamantakewa. Sai dai idan ka karance ta nan kuma cewa ba ta san ta dora ka akan abu mai kyau sai mummuna, to nan kuma dole ka dan ja baya da yin shawara da ita. Domin akwai matar da idan ta san za a yi wa wani alheri, to wallahi tsayarwa za ta yi, haka ne ko ba haka ba? Musamman zaki ga cewa galibi mata sukan so su hana mazajensu kyautata wa wasu, yawanci akan sami irin wannan matsalar. Yanzu akwai wani mutum da yake ban labari, wani babban mutum ne mai mutunci mana, amma ko matarsa muguwa, ba ta so a kyautata wa kowa, dan abu kankani wanda ba komai ba, ita ya kamata ta ce ayi, amma sai ta me, sai ta hana ayi, ko kuma ta ainihin wato sa kafa ta shura abun ma bayan an yi, ko kuma sai an yi din ta tura a karbo abun. Wala yana ban labari yace an taba daukar abu aka ba wa wani, ita da hannunta ta je ta kwato abun ta dawo da shi, da hannunta kuma wallahi babban mutum ne. To kun ga gazawa da kasawa ya kai makura a gurin wannan, haka ne? To yanzu da Allah irin wannan zaka yi shawara da ita wajen yin abun alheri? Ba zaka yi ba, saboda ta san an yi ma baka gaya mata ba ta kwace, to ina kuma ga kaje kana neman shawara ta zaka yi? Ina fata kuna fahimta. To saboda haka idan mace aka gane tana da hankali ta san me take yi, ai shawara da ita akan duk abin da ake bukata za a yi. Amma idan aka fahimci tana da san kanta kuma ba ta san mutum da alheri ko yayi alheri, to wannan babu laifi ka kaulace mata ka ja da baya wajen ka ainihin wato yi shawara da ita. Qala rajulun minas salihin, wani daga cikin mutanen arziki yake cewa wallahi inni la ushawiru imraati, na rantsa da Allah ni nakan yi shawara da matata, wa a'lamu annaha lam tudayyif shay'an zada idza qimatin, kuma wallahi na sani cewa daga cikin dabi'at ta ma bata cika ba da shawara abu mai kima ba, wa inna ma af'alu dhalika irda Allah, amma ina yi mata haka ne saboda ta yarda da ni in yarda da ita. Wani lokaci zaka yi dabara sai ka nemi shawara ba dan kai aiki da shawara ta ba, sai dan kattace baka sa ta a ciki ba, ko ba haka ba? Kin san akwai wani zaki samu yana da mummunan dabi'a na dora mutum akan munanan abubuwa, amma kuma a hakan yana so duk abin da za a yi kuma a sanar da shi, a nemi shawarar sa. In kuma an nemi shawarar sa ba zai faɗi abu mai kyau ba, to shikenan in ka gano shi a haka ko ka gano ta a haka, sai kai shawarar da ita, amma ba shawara ta kazartar da abin da saka ka ba, ba shikenan ba? Kun yi shawara, eh to naji, to shikenan. To kuma kamar yadda ake so namiji ya dinga shawara da mace, to kuma ke ce kika fi cancanta ki dinga shawara da mijinki akan duk abin da zaki. Na farko ki gane namiji yana da wasu makamai kusan guda uku zuwa hudu akan ki. Abu na farko, Allah ya fifita shi akan ki domin ya ce menene, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Na biyu, Allah ya ce hankalinsa da naki menene ba ɗaya bane. Ina fata an fahimta. Yawwa, karkashin suratul baqara inda yake magana dangane da shaida, an gane magana da kyau ko? Idza tadayantum bidaini
yawwa farajulun wamra atani min man tardona min ash-shuhada minkum anta dhilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. To wannan ya nuna ke kina da nakasu dangane da abin nan, dan haka sha hatta abin da ya shafi shaida sai an nemo ku ku biyu kafin ku zama shaida a madadin namiji guda daya. Na uku, annabi ya ce ma ra'aitu minna qisati aqlin wa dinin, ban taba ganin masu nakasun hankali da addini ba kamar ku, dan haka ke hankalinki yana da tawaya inji manzon Allah, dan haka zaki samu cikar yin abin da ya dace ne ta hanyar shawara da mai cikakken hankali shine mijinki. Kun gane magana da kyau ko? So idan baki wannan ba to zaki samu matsala, dan haka kin ga anan dole ne ki shawara da mijinki ko dan neman yadda zaki saita al'amuranki da kuma yadda zaki saita wato abin da kike bukata ki saita hina al'amarin zamantakewar ke da shi. To wannan kenan. To sannan muka dawo kuma cewa a matsayin sa na shugaba a kanki, domin Allah ya sanya namiji ya zamanto shugaba ta yadda da yazo yana bada kissar annabi Yusuf da hida imra'atul aziz wastabaqal baba yawwa wa qaddat kamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab, wato sai tinkari kofa ita kuma ta kama rigar shi ta baya har ta yaga rigar, sai Allah ya ce sai suka samu shugaban matar a bakin kofa. Ashe miji menene din matarsa? Shugaba ne. Wa alfa ya sayyida halalal ba. Ina fata ana fahimta. To waɗannan mukaman guda hudu zaki duba, to sai ki shawara da mijinki akan duk abin da zaki. Na taba ba ku wani labari kwanakin baya, wasu kungiyar NGOs haka nan irin kungiyoyi masu kare haƙƙin bil adama suka neme ni akan in je ne wa wasu mata nasiha. Abin da ya faru kuma shine wata mata ce sai ta fito da sunan cewa za ta sama wa mata kujerar hajji, kujerun umra, set din kayan daki, waye waye waye, kujeru masu tsada, plasma, wacce tsiya wacce tsiya, ta dinga karban kudaden mata 50,000 yanzu ban da san banza, a ce za a sama miki kujerar umra ma rabiu a naira 50,000, set din daki ke kin san yadda ake sayar da set kuwa yanzu mai arha fa shine 300,000, amma a ce wai ki zo da naira 50,000 za a yi miki set din daki da kujeru da wardrobe da gado da miro da abin za ta yi jaka da wacce sheganta kuna minal ja'irina duka a tattara miki a naira 50,000. Wallahi malam suka dinga tarawa matan nan kuɗi, suna faɗa min su NGOs din suka ce min wallahi matan nan ta karɓi kuɗin mata ya kai naira 40,000,000 daga ƙarhe sama tai ƙasa tai aka neme ta aka rasa. To sai ga su kuma sun zo wannan tana kuka tana cewa dama kuɗin adashi ne ta karɓi aro, ta ɗauki aro ta kawo akan idan an kawo mata set ɗin dama ba za ta yi amfani da shi ba, za ta je ta sayar sai ta cire kuɗin adashin ta samu riba. To yanzu da riba da kuɗin adashi duk sun dulmi. To shine su NGO ne suka ji labari suka shiga wajen kwato musu haƙƙi, aka ba zama neman wannan mata da ikon Allah aka kama ta. To amma kuma kuɗi sun salwanta, an danna ta a kotu ana ta buga shari'a. To shine aka tambaye su ya aka yi wannan abu ya faru, ni da nazo kawai tambayar da ne musu, da nazo kafin in fara nasiha tambayar da ne musu nace duk waɗanda suke da mazaje su daga hannu, kusan a cikin kaso 100 su kusan kaso 85 suka daga hannu cewa suna da mazaje, bai wuce kaso 15 bane suka ce su dai ba su da mazaje amma suna da iyaye, wasu zawarawa ne wasu kuma yan mata suka daga hannu cewa su ba su da mazaje. Sai nace to tambaye da zan yi wa masu mazajen nan, da Allah wacce ta san tayi shawara da mijinta kafin ta bada kuɗin nan ta daga hannu, na rantse muku da Allah ko mutum ɗaya ba ta daga hannu ba, ko mutum ɗaya ba wadda ta yi shawara da mijinta. Sai nace musu to abu na farko da ya jefa ku cikin wannan bala'in shine rashin yin shawara da mazajen ku, kun ɗauke su 'yan iska ba san me suke yi ba.
dan haka kuna so ku yi kuɗi ba tare da mazajen ku ma sun sani ba. Yes, haka ne komanda. Wannan shine abin da ya jefa ku cikin wannan bala'i. Ba wacce ta yi shawara da mijinta ta zo ta kawo kuɗi. Nace to wataƙila inda kin shawara da mijinki tunda ki yafi ki sanin duniyar ma gaba daya, gwamben kanta wataƙila wani mijin naki a tafin hannunsa take, ya san irin wannan mata madamfara, ya san irin waɗannan matsalolin, wataƙila kina shawara zai kul kin kai kuɗin a ban kai ba, to alhamdulillah karki kuskura. Kwanakin baya ma akwai wana wana kaza an yi kaza, kwanakin baya ma ya dinga baki datas kenan. To ga abubuwan da suke faruwa, abada da kika ɗauki kanki cewa ke mai wayo ne, kika zo kika yi haka, yanzu ga abin da ya same ki. Saboda haka shawara da mai gida akan duk abin da zaki, wannan yana da muhimmanci. Yanzu kwanakin baya na yi jojin wani kes tsakanin mata da mijinta, kayan aurenta ne, lalle mallakarta ne, nata ne, dan shi ya mata da ta tashi tana da wasu bukatu, kawai ta ɗebi atamfofi kusan guda biyar ta kai wa dillale, kawai suka sayar, ta sayar da su, mijin bai sani ba. Sai wata rana ya zo ya ce mata ta ɗauko zannuwa guda biyu, zai bata kuɗin ɗinki ta kai a ɗinka mata. Ta ce ai zannuwa sun ƙare, kwa ɗaya ne ya shaura. Ya ce ha, ba zannuwan guda kusan shida ba ne ko bakwai a nan cikin akwati, ya za ki ce min sun ƙare? Ta ce ai ta sayar da guda biyar. Ha, kin sayar da guda biyar kamar ya? Ya za a yi ki sayar da abu a cikin gidan nan ko da ke mallakarki ne, ni ba ni da labari? Wa kika nemi shawara? To rikici dai har ya kai su dole suka zo gabana, dan abun ya nemi ya girgiza auren ko ma ya kashe shi gaba daya. Yes, rashin shawara a gurin yake ce mun, inda a ce ta nemi shawararsa na farko ba za a sai da zannuwan nan ba. A cikin abin da take nema ko rabi ya bata, ai ta rage maimakon ta sai da zannuwa. Kuma da ta faɗi yadda ta sai da zannuwan, kusan bai kai kaso ɗaya cikin uku na kuɗin zannuwan ba. Kun san irin waɗannan dillalan haka suke, su zubar da abuwar was a ƙasa, zanin naira 20,000 su sai shi naira 7,500 in ma sun mutunta ka kenan, saboda sun ga ka zo da bukata, ka zo da damuwa. To saboda haka wannan yana daga cikin wannan shirme da wasu daga cikin mata suke wanda ba daidai bane ba. To muna ba ku shawara da ku ji tsoron Allah, ku dinga shawara da duk abin da za ku yi. Wannan hira abin da wannan babu yake karantar da mu. Wannan hadisi da muka ji Imamul Bukhari ya rawaito shi, kai tsaye za mu je kun haliman, ba fa halima da kika sani ba fa, haliman, yawwa, ka zamanto mai haƙuri da juriya da alhilmu da asabru, duka ma'anarsu ɗaya. Amma malamai suka ce shi alhilmu ya fi ɗaukar ma'anar haƙuri mai tsanani sama da asabru. An gane magana da kyau ko? Fiyasa Allah ya siffanta annabi Ibrahim da cewa shi mutum ne mai ainihin wato haƙuri mai alhilmu. Na fata an fahimta, an gane magana da kyau ko? To amma a nan abinda muke magana, muna magana ne akan haƙuri. Yasa Bahaushe kansa sunansa guda biyu ne a gurinsa, yana cewa haƙuri haƙuri, yana kuma cewa haƙurin da ya kai makura, yana ce masa juriya. Wane yana da juriya? Ma'ana bayan kasancewarsa mai haƙuri kuma yana da juriya. To shi juriya wanda shi ne yake ɗaukar ma'anar hilmu, suka ce yana da alaƙa da abin da yake zuci, sannan yana da alaƙa da abin da yake gabbai. Idan mutum yana da haƙuri, to za ki ga cewa haƙurinsa wataƙila ya tsaya a iya abin da ya shafi zuci ne. Amma idan mutum yana da hilmu, to za ki ga hatta akan gabar shi. Za ki ga mutum mai alhilmu mai juriya, hatta abin da yake da raɗaɗi a jiki, to bai cika ɗaga masa hankali ba. Na fata an fahimta. Wani idan ya karye ko ya targade aka zo ana ɗora shi saboda ba shi da haƙuri, zai ta tsana ihu ko ba haka ba? Amma da mutumin da yake da juriya, to za ki ga ana murɗa kare shi, dai ki ga yana haka. Amma dai da wahala ka ji muryarsa ta fito yana ihu, shi za ki ji a nan gurin ba wai yana cewa kai wani akwai juriya, ma'ana bayan kasancewarsa mai haƙuri kuma yana da juriya. Kun gane? Allah shiryar da mu. To abinda muke so mu amfani da wannan kalma ta juriya a nan, kamar yadda malam ya kawo mana, yana so ya nuna mana irin yadda a matsayinka na ainihin wato musulmi ake so ka zamto mai juriya dangane da zama da iyalanka saboda mata da kake ganin su suna da kwaba da yawa. Yes, wallahi kuna da kwaba. To amma babban maganin kwabar ku shine juriya da hakuri. Mutum ya zama mai hakuri da juriya. In baka da hakuri baka da juriya, ka dinga kirga mata kenan. Wajen saki, wajen rabuwa, wajen kaza, wajen kaza. Amma idan mutum Allah ya sa masa juriya da hakuri, to zaka ga cewa yana rike da matansa tun fil azal kuma bai rabu da su ba. Kun gane maganar da kike ku? Amma in baka da hakuri baka da juriya, matsaloli kanana sai su dinga saka ka kana rabuwa da su domin suna da matsala su kuma wajen mu'amala. Al-hilmu ma'az zawjati khuluqun. Malam Siddiqul Minshawi yace juriya dangane da matarka wata dabi'a ce labudda an yata halla bihir rajulu, wanda ba makawa dole namiji ya kwalliya da wannan dabi'a. Ka kwalliyance kanka, kai wa kanka ado da juriya da hakuri dangane da zama da matarka. Lil muhafazati ala usratin mustaqirratin sa'ida, zaka yi haka ne domin kiyaye wato iyali family mustaqirra tabbataccen family, sa'ida wacce take family wacce take mai almashi mai daraja mai kima. Faqad kana azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam yuraji'inahul kalama, ya kasance a cikin matan manzon Allah akwai wanda annabi yana fada tana fada. Haka ne ko ba haka ba? Annabi yana mai tana mai yana fada tana mai tana mayar masa da amsa. Bakin yi kaza kin yi kaza tace kai ma ba kai kaza kai kaza ba. Yanzu ni ke ga to ni ma ka ga mun kaza kuwa, sannan ka ce bazan ga ma kaza ba, waye kuma kai? Sayyidina Umar ya taba dakawa matan shi tsawa yace ke ki mun shiru, tace kai ka mun shiru, yace iye yanzu ni din kike dakawa tsawa, tace to kuma kai aswa. Hatta azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yuraji'ina, matan annabi ma suna fadar magana yana fada, yace iye, tace kwarai da gaske ma kuwa. Allah, sayyidina Umar jama'a ku duba ne yadda Umar yake da zafi. An gane magana da kike ko? To kaga irin wannan ne, in baka da juriya shi yasa kike ga wasu suke kaiwa matansu duka, saboda wani abin in ya kulle ka wallahi sai ka ji in ba dukan ka kai ba hankalinka ba zai kwanta ba. Allah, wallahi yasa wasu da yawa suke dukan matansu. In abin ya murde ka ta gaya maka wani abu wallahi sai ka ji in ba mari ka kai ba, duk abin da kai kawai baka huce ba, saboda suna da ga habaici a gurin su. Allah sa ka samu wacce ma ta iya Hausa sosai, ka shiga uku ta dinga habaici da zaurance da kananan maganganu a cikin gida kenan. Allah ya sauke. To wannan shine, dan haka matan manzon Allah sukan yi magana, yakan yi magana su mayar masa. Wa tahjuruhu ihdahunna ila al-layl, kai wata ma takan kaura cewa annabi ba akan yi fada a gida ba sai mutun ya daina matarsa magana ko mata ta daina mijinta magana. To matan annabi suna mar haka, su daina masa magana, yana magana suna jin shi ba za su kula shi ba, mata kake ji. To dan Allah, tunda kuka yi wa annabi haka, waye ne ba za ku yi mar ba? Eh, tsakani da Allah kenan, wannan ba za ku yi mar ba. Yasa kawai hakuri shine kawai maganin zama da ku. Allah kawo muku sauki wallahi. Wajara bainahu wa bain Aisha radiyallahu anha kalamun, an taba samun wata tattaunawa mara dadi tsakanin manzon Allah da na Aisha har sayyidina Abubakar yazo domin yi musu sulhu. Bari ku ji abin da ya faru. Domin da abin ya kai makura, annabi ya kasa control din na Aisha, sai ya kira Abubakar yace ka zo kai mana sulhu. Ku duba ta inda za ku gane cewa wato duk yanda za ka yi da mace dole sai dai ai annabi ya faɗa cewa su mutane ne bankararru karkatattu. In kana so ka ji dadin zama da su sai dai ka ji dadin zama da su a karkace. An maka abin da za ka fashe da kuka, amma sai ka kyalkire da dariya ka yi yaki. Allah, abu ne wanda ya kai kai kuka amma sai ka kyalkire da dariyar yaki, amma wallahi asali kuka ya kamata ka yi. Allah, wallahi in kace in kace ba za ka yi haka ba za ku ta samu matsala. To wannan shine, dan haka fadakhala abubakar hatta dakhala abubakar sayyidina abubakar ya shigo domin yayi musu sulhu hukuman bainahu wa bainaha dan yayi musu hukunci tsakanin annabi da nana aisha fa qala laha rasulullahi sai manzon Allah yace da abubakar ya shigo sai yace takallimi aw atakallamu ni zan fara magana ko ke zaki fara fa qala hayta ce takallam anta kai ka fara magana fara fada masa abin da ya faru amma da ta tashi ta ce wala taqul illa hakan ka ji tsoron Allah kar ka faɗi ƙarya kai gaskiya cikin abin da zaka faɗa dan Allah ka ji manzon Allah ne wa ake cewa wala taqul illa hakan waye ne yazo da gaskiya ne jama'a a dalilin wa muka san meye gaskiya wallazi ja'a bi sidqi wa saddaqa bihi al mursalun shi da kansa shi yazo da gaskiya amma wai shine yanzu ake cewa wala taqul illa haqqan ka ji tsoron Allah kar ka faɗi magana in ba gaskiya ba ehe a faɗi gaskiya sayyidina Abubakar yana jin wannan kalma ku duba duk hakurin sayyidina Abubakar wallahi yana jin wannan kalma sai ya kwashe nana Aisha da mari go ya gaura mata mari saboda kalmar tayi nauyi shi yasa malamai suka ce wasu mu'amalar da matan annabi suka yi masa in wani ne ya yi masa ba matansa ba sai ya kafurta amma su da ke matan shi ne Allah ya ba su dama su mu'amalance shi irin haka kuma babu matsala amma in wani ne da yanzu duk wanda ya ce wa annabi ya faɗi gaskiya ai ya zama kafiri wallahi amma tun da matan shi ne to su a matsayinsu na matan shi Allah ya ba su wannan damar ba ku ji ba akwai wani mutum da aka zo aka yi rabon ganima yace hadhihi qismatun ma urida biha wajha Allah yace wa annabi wannan rabon ba a yi shi dan Allah ba yana wuta kun ga shi dake a waje yake amma tunda wannan matan shi ne irin kalar mu'amalar da duk suka mu'amalance shi da shi Allah ya yafe musu tabi'a ce ta zamantakewa ta mata su Allah ya yafe musu amma duk wani mutum da yayi wa annabi irin wannan mu'amala zai kafirta kun gane magana to irin wannan abun ne Audu Jabberi baya iya bambance su kun gane magana na san kun san waye Audu Jabberi ai ko yawa Audu Jabberi baya iya bambance su sai yazo ya ce to gashi nan nana Aisha ne take cewa annabi yayi gaskiya ta zama kafira kaza 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 kun gane magana da kyau ko idan mutum bai iya yanayin yadda ake karantar da hadisi ba sai ka je a koya maka Audu Jabberi sai ka je su koya ma ya ake fasara hadisan annabi ya yaran masu hadisi yake domin shi yaran hadisi ai daban yake ni na tabbata a cikin ku ƴan boko akwai mutumin da idan ya karanta physics yazo yana magana da turanci ko yana magana da turanci zaki ga ya bambanta da wanda ya karanta geography a yanayin maganganun su saboda irin theorin da aka koya wa wancan a matsayin su wanda ya karanta physics zai zamanto theorin da yake amfani da kalmomin da yake amfani da su haka ne ko ba haka ba da vocabs da yake amfani da su suna da bambanci da wanda ya karanta geography haka ne ko ba haka ba ga ƴan boko kowa ya san wannan to idan aka ce yaran hadisi ba yaran ka bane to kar ka yi duka kutsa mishi ka bar malaman hadisin su su fassara me ake nufi da magana kamar yadda ba zai yiwu ka karanto geography ka zo physician yana magana kuma ka ce ka tsoma wani baki ba domin wani theorin da zai faɗa ko wata magana da zai faɗa ba za ma ka gane ina ya dosa ba dan ba course ɗinka bane ba layin ka bane ko ba haka bane to amma mutane wai sun yadda kowa yanzu dan Allah idan aka ce mutum ba shi da lafiya za a dauko engineer zai kula da shi ko likita a me yasa ku dauko engineer mana ai shi ma dan boko ne ai ba jami'a ɗaya suka yi da wancan likitan ba ko ba jami'a ɗaya bane federal poly yayi ma federal poly yayi a yayi GS ne hima GS yayi ko ba haka bane unimet yayi hima unimet yayi amma dan me yasa za a dauko likita a bar shi saboda ba fannin sa bane to amma mutane sun yadda da wannan amma a fannin addini ne kowanne Tom and Jerry yana da bakin magana sun yadda a tsarin rayuwar su ko da Allah yanzu idan aka ce ga case a kotu case ne a kotu sai kuka je kuka dauko doctor amma a agriculture ma'ana abin da ya karanta shine noma sai kuka ce ya tafi kotun can ya je ya defending ɗinku kuka ajiye lawyer tsakaninku da Allah za a yi nasara a wannan shari'ar ba za a yi ba saboda ba fannin shi bane amma fa doctor ne shi ma abokon to shi yasa duk mas'alar da ba taka ba to karka shige ta to sai a zauna lafiya amma idan ka zo ka shiga to yanzu kun ga nan na na Aisha ne take cewa annabi ka ji tsoron Allah ka faɗi gaskiya to wanda bai san yaran masu hadisi ba bai san yadda ake fassara sai ya ce to kaga anan nana Aisha ta zama kafira ta ce annabi ya faɗi gaskiya you are not serious baka san me kake yi ba Allah ya shiryar da mu faladamaha Abubakar sai nan Abubakar sai ya gaura mata mari hatta ajma faha har san da bakin nana Aisha ya fitar da jini eh sayyidina Abubakar kakkarfa ne jama'a haka ya gaura mata mari san da su da shi wa qala sai ya ce aw yaqulu ghayra alhaq aw yaqulu ghayra alhaq ya aduwata nafsiha ke yanzu in ba kyamar kanki da kike yi ba annabi ya taba fadin magana da ba ta gaskiya ba a gabana zaki ce annabi ya fadi gaskiya babanta ne fa sannan anan zamu gane fikihun da ke cikin wato yadda iyaye ya kamata su dinga jojin tsakanin mu me mata da ƴaƴan su abunan da matan su iya mazazan su idan yarki ta kawo ƙara ko danki dan yarka ta kawo ƙara sai ka kira ta ka kira mijin to ka kula da yaya take martani wa mijin a gabanka daga nan zaka gane tana ma rashin kunya ko bata masa akwai yarinyar da idan an zo ana sulhu mu da ke muna sulhu kusan kullun a cikin sa muke mun san irin waɗannan matsalolin lokacin da ita take jawabi wallahi zaka ga mijin ya nutsu yana sauraron ta yayi shiru sai ta gama jawabi kap sai ka juya ka ce to wani ka ji abin da matarka ta ce ko kana da jawabi yana fara magana wallahi wata za ta ce wallahi malan ƙarya yake wallahi ƙarya yake yana faruwa ko ba faruwa tsakani da Allah mu mun san haka tana faruwa shi fa lokacin da take magana yana sama da ita shine babba akan ta amma shi ya gama sauraron ta ta gama jawabin ta tsaf bai mata inkari ya dakatar da ita ba balantana ya ce ƙarya take amma ana juyowa bangaren sa idan ya fara magana wallahi sai wallahi malam tsaye da shi ka tsaye da shi malam wallahi ƙarya yake wannan abun ba gaskiya bane to daga nan zaka gane ya ya kamata da haka iyaye he ku kula da wannan idan an zo ana tattauna mas'ala idan yarinya tana gatsali wa mijinta sai ka ce okay wato ashe kenan irin wannan rashin kunyar kike masa idan abu ya shiga tsakaninku shine yanzu kika zo gabana zaki ka dira akan ta bahaushe yace ka kinaka duniya ta so shi ka kuma so shi ka nuna masa cewa abin da yake daidai ne duniya kuma ta kishi zaki ga mazaje da yawa suna cewa wallahi malam ina zaune da yarinyar ne albarkacin babanta me yake nufi da wannan shine baban yana mutunta shi kuma idan an zo yakan kula da menene aka yi masa na rashin gaskiya yana bashi haƙƙin sa amma idan ka daure wa ƙyarka gindi a gurin magana kazo kana fadin kana bata dama tana gaya wa mijinta magana tana abubuwan da basu dace ba kuma kai baka nuna mata ba to yanzu kana saya mata zaman rashin mutunci ne a gurin mijin haka ne ko ba haka ba dan idan magana tayi magana zai ce to ba zai yiwu ba ke ki mun rashin mutunci kuma mu je gaban iyayenki su ma su yi mun rashin mutunci ba zan iya ba amma idan misali kai uba ko ku iyaye kuna daukar matakai to sai kiga miji yana cewa to wallahi kina cin albarkacin mahaifinki wani domin yana mutunta ni yana ganin kimata yana martaba ni kuma in naje masa da kuka akan ki yana sauraro na to sai kiga mutun ya hakura da duk wasu abubuwa da ake masa amma a ce da wanne zaka ji wai da mari ko da tsinka jaka ko ba haka bane Allah ya kiyaye dan haka sai na Abubakar sai ya mare ta yace annabi yana fadin magana ma in ba ta gaskiya bane da ke zaki zo kina fadin haka fastajaratu bari ku ji kuma wani abun dariya mana fastajarat bi rasulillahi nana Aisha da Abubakar ya gaura mata mari sai ta tahi sum 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 sai ta koma bayan annabin kuma da tace ya fadi gaskiyar sai ta koma ta kuya a bayan shi kun san haka mace take idan Allah ka bar sauki wallahi da ta tabbatar baban ba zai mata da dadi ba wanda take ce wanda a kansa ake rikici he ta fahimci shi ya fi tausayi kuma haka bane jin kan a gurin sa yake da shi take rigima amma he ta dawo ta buya a bayan shi kuma la haula wala quwwata illa billah min anfusikum azizun alayhi ma anittum daga nan za ku gane rahamar manzon Allah shi ta kawo ƙara shi ake tattaunawa a kansa kuma a bayan sa ta buya to wannan shine an taba samu wani abu kwatankwacin irin wannan wata mata ta kai shi da yayinta ne ma ake magana sun kai kara ana tattaunawa sai yayin ya gane cewa ba ta da gaskiya sai ya ce wa mijin da ita ya ce ku dan saurara ina zuwa sai ya shiga gida ashe akwai wata bulala wallahi tun suna gida suna yan mata idan suka ba daidai ba da ita yake zane su kawai sai ya zagaya kawai sai ya dauko bulala sai ya saka ta ta baya sai da yazo ya ce wanda kika ce meye ne yake faruwa wallahi tallahi abba ne haka tsula fata guda daya ta tahi da gudu sai ta tafi bayan mijin kuma sai ta buya sai miji ya ce a'a dan Allah ni ko ban ce ka da ke ta ba tsakani da Allah ba duka ta muka zo yi ba yawa kar kage idan aka sata cikin wani injury kage shi ne da dawainiyar asibiti har ilau dan haka maza maza ya taka masa burki an gane ko bari mu karasa wannan hadisin dai dan haka yace fastajarat bi rasulillah sai ta je bayan annabi sai ta buya wa qa'adat khalfa zahrihi ta zauna a bayan annabi fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama bi akhlaqihi wa hilmihi kaji ko sai annabi ya fadi wata magana wanda take nuna dabi'u masu kyau da hakuri irin na manzon Allah sai ya ce wa sayyidina abubakar inna lam nad'uka li hadha abubakar ba dan haka muka kira ka kai mana sulhu ba ba irin wannan sulhu na kira ka kai mana ba walam narudda minka hadha kuma wannan sulhun da kai mana gaskiyar magana mu ba za mu ce bai yi ba amma mu dai ba dan haka muka iya ka ban ce ka dake ta ba ka fada mata gaskiya kai mata nasiha kawai shine abin da yasa na kira ka ina fata kun fahimci magana to wannan shine mu dakata anan wannan babu yana dan saura amma an nuna mun lokaci yayi tun dazu zamu dakata anan zamu tashi wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya rawato shi zamu tashi hadisi na gaba za ku ji wata magana ita ma wanda sai ta ba ku dariya wanda shi ma case ne tsakanin annabi da matan shi abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hada kuma inda na billahi tawfiki kafin na rufe akwai mutum biyu da nake so ku saka addu'a na farko akwai malam Abdulrahman wanda ɗaya ne daga cikin malaman mu na wannan makaranta yana koyar da bangaren ajin hadda to ya samu admission a Malaysia tun kwanakin baya to matsala na corona din nan ta hana su tafiya to dazu dai muke waya da shi cewa lalle GB insha Allah ku ta'ala za su tashi so zai tafi domin ci gaba da karatunsa a Malaysia kuma dama lecturer ne a nan Federal University Kashare muna addu'a Allah ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya kuma Allah ya sa yayi karatun nan lafiya ya gama lafiya ya sa albarka cikin abin da ya karanta insha Allah ta'ala na'am sannan committee na mata sai su dan saurara muna da meeting da su bayan an tashi din fadaya bismillahir rahmanir rahim
yace ita dai ba tana fita makwabta tana shiga makwabta ta kasance tana shiga makwabta ba tare da izinin mai gidanta ba kuma tana son ta da ta nemi yafiyarsa a gurin mutum ne yafiya a gurin mijinta amma idan ta ce mar tana shiga makwabta lalle za su iya samu babbar matsala tsakanin mu za su samu matsala tsakanin mu shin malam zan iya ce masa kawai ya yafe min laifin da ya sani da wanda bai sani ba don gudun kada ainihin aure na ya bare
to gaskiya malamai suka ce idan irin wannan matsala yauwa
ta daina din
to masha Allah idan irin wannan matsala gaskiya ta kai matakin da bayyana ta zai iya haifar da tashin hankali da matsala to gaskiya boye ta shine abin da yafi amma da sharadin abinda kika fada cewa kin tuba kin daina in har baki tuba ba kika boye to nan shine gaskiya ya zama munafurci kenan kin munafurci mijinki kuma Allah ba zai barki ba amma in kin tuba na gaskiya to shikenan kar ma ki gaya masa kawai ki masa hikima yauwa ki masa hikima kuma idan kika tahi yin hikimar ki fara yin hikima kafin nan Allah ya sa kin fahince ni yauwa ki dubi wani abu da mijinki ya fi so tattare da ke menene ya fi so tattare da ke me ya fi kauna tattare da ke me ya fi sha'awa tattare da ke ko menene to sai daidai lokacin da kika aiwatar da wannan abun to sai ki nemi wannan yafiya ina fata kuna fahimtar magana naga kamar ba ku fahimce ni ba naga sai na
da malam shin idan mutun yayi kabli ko ba'di sai ya sake yin tahiyya kafin ya sallama ko kawai idan ya dago daga sujada sallamewa ko zai
wanda aka fi sanyi mata tahiyya baya kafin ayi ta ita ce wacce aka yi ta bayan sallama amma wacce aka yi ta kafin sallama yawanci malamai suka ce ba sai an sake mata tahiyya ba amma ala ayyi halin kauli mafi inganci ma shine dukkan su ba wanda ake sakewa ainihin wato tahiyya amma in ma ba a sake din shine wacce aka yi ta bayan mai bayan an sallame aka yi ta sujada ba'di kenan ko to wannan ne ma wasu malamai suka ce babu laifi amma dai gaskiyar magana shine dukkan su ba a yi musu tahiyya wallahi a'lam
antara cewa malam mutum ne yayi saki biyu a lokaci guda bayan ta koma kuma gidansa yayi mata uku kuma a lokaci guda shin malam auren akwai kome kuwa
Allah da ya ce at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan saki dai guda biyu ne ma'ana ai daya sannan a dawo a sasanta wani abu ya faru a sake yin na biyu sannan a dawo a sasanta to daga nan Allah ya ce ka rike matarka ko kuma ka sallame ta gaba daya shi ne fahim sakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ko dai ka rike matarka kar kai mata na uku ya zama ta tafi ko kuma ka yi mata ka tabbatar cewa kun rabu gaba daya to sai mutum ya zo ya saki guda biyu a lokaci daya ko haka ne tambayar ku ya biyu a lokaci daya ya sake mu tukunna yayi saki na bid'a shi ne saki guda biyu da ya kamata yi to sai mata biyu a dunkule to a ka'ida malamai suka ce da saki biyu da saki uku dukkan su guda nawa ne guda ɗaya ne dan haka wannan na farko da yayi guda biyu yayi bid'a sunan sa guda ɗaya haka kuma wannan na uku da yayi shi ma yayi bid'a sunan sa guda ɗaya dan haka a karkashin wannan fatawar saki guda nawa kenan ya zama guda biyu haka idan suna buƙatar komawa suna da dama in ji ban san Allah an gane magana da kyau ko so ba a yin saki guda biyu a dunkule kamar yadda ba a yin saki guda uku a dunkule amma in an yi su sun tabbata amma a matsayin nawa ɗaya kun gane wannan saboda haka lalle saki ya yiwu amma guda ɗaya ne a ƙarƙashin wannan fatawar suna da dama suna da igiya guda ɗaya da sauran tsakaninsu Allah ya kiyaye
kin targale masa bulala ai malamin ta tsaya
dan azaman nan annabi ma yayi wa wadancan bulala
na malam wannan tana cewa ita ne suka rabu da mijinta da ta yi tafiya ta dauki tibin sa da take da take falo da AC don shine ya turo akan sai ya karba bata bayar ba yake cewa to dai ta sani cewar nasa ne malam yana nufin cewar a lahira sai ta biya
rai ma kuwa wallahi sai kin biya yawa wallahi sai kin biya shi yasa ake so idan misali kina tare da mijinki sai sai wasu kayayyakin abubuwa ya kawo gida to ku zai ku yi da wajewa tun farko wannan talabijin da ka kawo mana falo me kake nufi da ita a talabijin ne ku kalla a mata waje to daga nan kin san wannan ba naki bane in wata matsala ta faru tsakanin ku in kin tafi tafiya banda talabijin nan an kana magana da kyau yawwa shi yasa dole a dinga yi da wajewa idan kuma misali ba a yi da wajewa ba to in kin zo tafiya kai kice to tunda ka sake ni
cewa tana neman addu'a Allah ya hore mu gidansu mutunsu Allah ya bashi ikon yi musu adalci tsakanin su matan da suke karkashin sa ya Allah ya kare shi daga sharri abu daga sharrin abokai ya kuma kara masa hakuri da mu da kuma sauran yan uwa musulmi mata wannan kuma take cewa malam namiji da yake rubutu ta hanyar sakamakon sadarwa yake cewa malam zan kara aure ne har an ba ni matar malam ina fuskantar matsala da matata ta gida don haka nake neman addu'a Allah ya sa ta gane ta fahimci ta fahimta kuma Allah ya hore mini ya kara buda mini abinda zan zauna da su mai albarka ya kuma daidaita tsakanin mu da su gaba daya sai wannan kuma suke cewa mana akwai suka mutu suke cewa Allah ya roka mata Allah ya bata sana'a ta hannu mai albarka wannan kuma take cewa a roka wa mahaifiyarta shekara 18 tana zuwarci kuma Allah akan Allah ya bata miji na alkhairi in kuma komawa gurin baban su shine mafi alkhairi Allah ya sa ta koma tare da sauran mata da suke zuwarci wannan kuma sai akwai dan uwan Malam Sadiq sati kusan 2 zuwa 3 akwai jarabar da same shi na motarsa wanda gaskiya mun shafa abu mai kudi ke mun samu zama mun yi karatu anan ba wallahi ba da shi din ne ba mai aikin baci ne ya je ya bada